Darasi na biyu, wannan kissa tana nuna tsananin ƙiyayyar da take tsakanin Kiristoci na wancan lokaci da kuma garin Makka da kuma Larabawa. Ma'ana, tun a wannan lokacin kasancewar bambantar aƙidar su ya sa suna nuna tsananin ƙiyayya gare su, kuma suna iyayensu su gaya za su ga ƙarshen su ta hanyar dukkanin wani abu, wata dama da suka samu, to ba sa wasa da ita, suna ƙoƙarin su kawo musu cikas. Fa'ida ta uku da malam ya faɗa, ɗabi'a ta ba da kariya ga abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta na addini, ga addinin kansa, ga manzannin addinin, da littattafan da aka saukar na addinin. To wannan abu ne a ɗabi'ar ɗan adam, abu ne wanda in dai mutum yana kan lafiyar ɗabi'arsa, to ba zai taɓa yadda ba kai masa wasa da abin da yake ganin cewa duniyarsa da lahirarsa ta dogara a kansa. Kaga kenan irin abubuwan da suke faruwa a ƙasashenmu na musulmi, a cikin gida ko a waje, na wasa da addini, ko izgili da addini, ko cin mutunci, ko zagin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, kamar irin abin da ya faru a 'yan kwanakin nan da muke ciki, wadda wata la'ananniyar yarinya ta ci zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da dukkanin gadara, tana mai turawa a kafafen yaɗa zumunta ba tare da ta ji kunyar kanta ba, ba tare da ta ji kunyar Allah ba, a yanayi mummuna mara daɗi, wanda lalle kai ka san akwai yanayi na wato ƙiyayya mummuna ga wannan addinin. In ban da haka, mai addinin ya yi mata, mai shi manzon sallallahu alaihi wasallam da take masa irin wannan furici ya yi mata, kaga a bisa hukuncin da zaratan matasa suka ɗauka a kanta, ko kusa ko alama, ba za su taɓa zamtowa ababen zargi ba, domin ba da kariya ga abin da kake ganin cewa shi ne addininka, wannan a ɗabi'ar ɗan adam yake. Abin yana da ban mamaki matuƙa, baka taɓa ganin cewa wani musulmi guda ɗaya ba ya la'anci Annabi Isa alaihi salatu wassalam, ko ya fito yana yaɗa kausasan maganganu ko munanan maganganu game da wannan addinin. Kai wani abun ma ban sha'awa ga addininmu na musulunci, imaninka ma ba zai cika ba, ba za ka zama mumini ba har sai ka yi imani da Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Da haka maganan ma ka ci zarafinsa ko ka ci mutuncinsa ba ta taso ba. Don haka a nan malam yake nuna cewa ba da kariya ga abubuwa masu daraja na addini, na daga wurare, da kuma Alƙur'ani da annabawan Allah, to wannan wato Allah ya halicci ɗan adam a kai, ba yadda za ka yi ka raba shi da shi. Don haka magana akan cewa ba wanda zai taɓa yadda a salwantar da doka ko a ɗauki dokar a hannu, amma a lokaci guda kuma idan ita dokar ba ta sama wa kanta gindin zama ba, to lalle idan har wasu sun ɗauki dokar a hannunsu, to kada a zargi kowa sai ita dokar, ko wanda suka sanya dokar, ko waɗanda suke ƙoƙarin kare dokar amma suka gaza yin aikin da ya dace. Fa'ida ta hudu, za mu ga waɗanda suke maciya amana cikin al'umma, waɗanda kullum suke ƙoƙarin sai sun kawo al'umma cikas, za mu ga halayyarsu ɗaya a duk wani zamani, a duk wani lokaci. Kaga waɗannan maha'intan da aka samu cikin Larabawa, wanda suka
iya amana cikin al'umma,
Abraha,
waɗanda kullum
su bashi wannan gudunmawar ya zo ya yaƙi Allah da manzonsa, suka yi ƙoƙari su tallafa mai da dukkanin abin da za su iya, sun zamto la'antattu, sun zamto tsinannu a duniya da lahira. Kaga shi wannan fitaccen da aka faɗa a Abu Rizal, wanda kusan kace shi ne babban alama ta maha'inta. In kana so ka bada kwatance na maciya amana, waɗanda suke biye wa tamanin duniya domin su samu ɗaukaka a nan duniya, kunyan lahira ko oho, to lalle Abu Rizal ya isa a buga kwatance da shi, a buga misali da shi. Ta kalli yadda Allah ya wulaƙanta shi, a rayuwar burinsa bai cika ba, bayan ya mutu kuma Allah ya wulakanta shi, duk wanda ya wuce kabarinsa jifan kabarin yake yana la'anta. Darasi na biyar, za mu ga hakikanin wato gwagwarmayar da take tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma maƙiya Allah. Cewa ita gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya, tunda Allah ya halicci duniya ba ta tsaya ba, kuma za ta tsaya ba. Duk zafin kishinka da addini, duk ƙiyayyarka da addini, to gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba za ta ƙare ba. Sannan kuma duk yanda ƙarfi ya kai da mummunan tanadi, to wannan ƙarfin bai isa ya tunkari ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala ba. Domin Allah ta'ala yana cikin sunayensa Al-Qawi. Allah ta'ala mai ƙarfi ne, Al-Aziz, ba a rinjayarsa subhanahu wa ta'ala. Don haka Allah yana da ƙarfi, yana da isa da tumbatsa da cika cikar da ba wanda ya isa ya tunkare shi. Darasi na shida ƴan uwa a cikin wannan kissa, labarin nan na ashabul fil, malamai sun lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin dalilai da ke tabbatar da gaskiyar annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ida ta ƙarshe ta bakwai, mu kalli yanayin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada kariya da kiyayewa ga ɗakinsa. Don haka lallai Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya bada kariya ga ɗakin Allah daga rusawar Abraha da kuma sojojinsa, to shi ne fa wanda zai ci gaba da kare wannan ɗakin. ‘Yan uwana musulmi, wallahi ko da ƙasar Saudiya da waɗanda suke kula da wannan ɗakunan sun nufi su sa san ransu a ciki, su kauce su sauka ga barin abin da Allah da manzo yake so, wallahi Allah ba zai cika musu burinsu ba, domin ɗakin ba nasu ba ne, ɗakin na Allah tabaraka wa ta'ala ne. Don haka dukiyarsa ce, taskarsa ce, tanadinsa ne, sha'irarsa ce, ko kace sha'ir ɗinsa ne. Don haka zai kiyaye shi a kowane zamani, a kowane lokaci. Shi yasa muke ganin irin attempt ɗin da wasu suke yi na ƙoƙarin harbo wani abin da za a harbo na makami mai linzami daura da wannan guri, Allah tabaraka ta'ala yana ta kunyata su. Ba su samu cin nasara akan wannan ba, kuma ba za su samu cin nasara akan wannan ba. Wannan shi ya sa ma dukkanin musulmi na ƙwarai, ko babu komai sai wannan ɗakin, to za ka ji zuciyarka tana karkata ga wannan garin sama da karkata ga ko'ina, domin babu wani gari da ya kai daraja da matsayi na wannan gari saboda wannan alkhairi da albarka da Allah tabaraka ta'ala ya sanya na ɗakinsa. To bayan malam ya kammala wannan, zai shiga gaba ta gaba, ita ce gabar yadda aka shayar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a ƙabilar Banu Sa'd. Yace kanat min adati al-arabi fi al-hawadir an yatalammasu li auladihim al-maradi'a fi al-bawadi ibti'adan bihim an amradi al-hadira wa litaqwa ajsamuhum wa yutqinu al-lisan al-arabiyya al-fasiha fi tufulatihim. فاسترضع له جده عبد المطلب امرأة من بني سعد بن بكر تدعى حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية وزوجها الحارث ابن عبد العزة ويكنى بأبي كبشة. ورأت حليمة السعدية وقومها أمرا عظيما من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت له حادثة شق الصدر وهو عندها. Yace shayarwar da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kabilar Banu Sa'd. Banu Sa'd wani bangare ne na babbar kabilar nan ta Hawazin, wani gida ne daga cikin manya-manyan gidaje na Hawazin. Malam yace yadda al'adar Larabawa ta gudana, sun kasance Larabawan da suke cikin birni suna nema wa ƴaƴayensu wuraren da za a shayar da su a ƙauyuka saboda dalilai da dama. Dalili na farko, don su nesanta su daga gabarin cututtuka wanda suke na cikin birni, tunda birni a ɗabi'ar sauri ne na dandazo da cunkoso. Duk sanda aka zo aka yi cunkoso aka yi dandazo, kuma za ka ga akwai wani yanayi na gurɓata muhalli. to kuma idan mahalli ya zanto a gurbace lalle waɗanda suke rayuwa a cikin sa za su iya tasirantuwa irin tasirin da ba a so ta hanyar wannan gurbata mahalli sabanin kauyuka da ba a da yawa yake sharashara yana cikin dabi'ar sa da nature sa da yalwar bishiyu iskar ma ba daya bace da kuma irin wasu abubuwa na kashin baya na gudanar da rayuwa wanda suke sa mutun ya zamto jajirtacce ya zama sadauki ya zamto mara tsoro ya zama mai dogaro da kansa wanda ka iya cewa a cikin birni ba a fiye samun wannan ba dan haka kenan kaga idan suka taso a kauye wuraren da wato akwai koshin lafiya mahalli bai gurbata ba to jikunan su za su zamto masu karfi sannan kuma ta fuska ta biyu ko kace daga cikin fa'idojin tashi din a kauye ya zamto sun kyautata harshen larabci domin birni wurare ne na kazo nazo kamar yadda ake cewa da Hausa ba rikici to in aka ce wannan yazo me wannan yaren yazo me wancan yaren yazo koda ana yin yaren wannan yan birnin to amma sai ka samu yaren ya tabu domin wannan yazo da yaren sa akwai abin da dole ba zai iya fadar sa ba na cikin wancan yaren dan haka yana fada daidai kwatancin sa daidai iyawar sa a ƙarshe sai kaga an fitar da wani yare na wannan birnin ma'ana an sauka da kan asalin daidaitaccen yaren zuwa ga wasu abubuwa wanda sanadiyar waɗanda ba ɗan yaren bane suka shigo da shi kamar yadda yanzu idan ka shiga biranen mu zaka ga yanayin yadda Hausa ta koma da sauransu na'am zaka ga yanayin yadda ta koma to wannan yasa yana cikin dalilan da suke ganin cewa ya kamata a kai su kauye wanda kauye in kaga bako zuwa yayi zai tafi baya zuwa ya zauna dan haka sai kakansa Abdul Muttalib ya nema masa wanda za ta shayar da shi wata mata a kabilar Banu Sa'd dan Bakr ana kiranta Halima bintu Abi Zu'aib al-Sa'diyya sunan mijinta Al-Harith dan Abdul Uzza amma ana mai alkunya da Abu Kabsha babu shakka malaman tarihi suka ce Halima al-Sa'diyya ta ga abubuwa na ban mamaki ta ga abubuwa na daraja da suke nuna albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai daga cikin fitattun abubuwan da suka faru shine wannan waqi'ar labarin aga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana wurin ta ne wannan abin ya faru lokaci yayi mana halin sa ɗan uwa masu albarka anan zamu dakata sai kuma insha Allah ta'ala mun hadu a wani sabon darasi kafin wannan lokacin nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi wannan din kamar ko kace hada shi zaka yi